farko dai na tsaya maka bayanin cewa sake bincike akan wannan magana ya zama dole saboda gwamnatin lokacin da take ta mulki akwai rahoto akan tebuli da ta gada wanda ita ce tsohuwar gwamnati ta bincike kuma da aka karanta wannan rahoto aka gani cewa wato rahoton kamar wani an rubuta shi dan kawance kowa da kowa aka nuna cewa babu mai laifi soja ya yi aikin sa dan sanda ya yi aikin sa ma'aikatan tsaro na sirri da na fili kowa ya yi aikin sa babu mai laifi kuma ma'aikatan na sun bata saboda ka ba yadda za a ce kowa ya yi aikin sa kuma wannan aikin ba ya faru shi yasa gwamnatin mu yace za ta bincike sannan su kansu lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya sadu da iyayen yan matan nan da aka sace daga cikin su akwai waɗanda suka furta da kansu cewa ni mun san abu a boye da gwamnati ba ta sani ba har wasu su suna nuna cewa a'a akwai waɗanda ku haɗa baki aka yi da su a garin ne ko kuma a wani gari daban ko kuma a wani ya san wani abu akan abin nan ko wancan ta sani sai zarge-zarge in ma ƙarya ne kuma gaskiya ne abin da gwamnati take ta kai a bincika a saurari kowa da ya matsalar abin da ake ciki kuma kwamitin bincike shugaban Muhammadu Buhari ya amince a kasar shi an zayyana musu sunan waɗanda za su yi wannan aiki an gabatar masa an amince abin da ya rage a rantsar da su ya
amma baka ganin kamar an yi jinkiri kwarai da gaske ba a kaddamar da wannan kwamiti ba kusan watanni uku ko hudu tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya gana da iyayen nan na yan matan Chibok
ne gana da shi ne ba shugaban kasa sama a kan sai dama jinkiri kan an riga an yi shi tun da tasowar fari abin da yake kakanta da wani da take maka karba a hannunka ka kama yadda an sace yan matan nan da su da wani ka ci yake saboda haka abin nan aka bi shi tun da safari da amma mu dai daga nan bangara abin da na fahimta cewa sai aiki ne da ake bukatar kwararru mutane da aka nemi cewa waɗanda ba za a ciniki da su a biya don a lalata wannan aiki ba akwai shi ne zai shugaban kasa shawara a kan harkar kuɗi akwai wasu kwararru da yake son amfani da su a cikin wannan sabon kwamiti inda kuma an ba su wani aiki a wuri suna yi sai yake su kammala wancan su dawo na suka dawo mashi ya haɗa da sauran mambobi a rantsar da su wannan abu an riga ya an gama amma abin da ya sa ba a rantsar satin da yake musu aka ce a tun da dai hidimomi sun zo musamman ana ta zancen wasu suna ta shirye-shiryen bukukuwa na shekara biyu na sace waɗannan da mata kada mu ma mu shiga ciki a gaskiya kamar wani abu ake dan a yi rawar gani ko a birge yansu a duk a gama na so in an dawo aiki bayan wannan biki nasu sai a rantsar da kwamiti su masu aiki ba tare da wani hayaniya ko wani abin nan
me gwamnati ke yi domin ƙara inganta rayuwa a wannan yanki da sauran yankuna da wannan yaƙi ya dagargaza
akwai aikace-aikace da aka fara ka san akwai musamman wani kwamiti da majalisar ɗinkin duniya ta kafa na shugaba prime minister Gordon Brown don bunƙasa ilimi musamman na mata a duniya akwai kuma kwamitoci namu nan da suke gwamnati ta kafa wanda wannan gwamnati ta dora musu nauyin nemo kuɗi da yin gyare-gyare wanda shugaban tsohon general Atiwa Danjuma da Ali Alhaji Alkajiri a cikin gwamnati shugaban ta yanda yake sai a takaice shi ne ana ta kokari yanzu haka akwai yara da dama sun fi 2,400 da aka samu su daga cikin sani na yan gudun hijira waɗanda gwamnati ke biya musu kuɗin makaranta an saka su a kwallon gwamnatin tarayya sun ci gaba da karatu da kuma injiniyoyi na sojojin Najeriya suna nan yanzu sun fara aiki na sake gina makarantu da aka rushe su a jihohin Borno, Yobe da Adamawa akwai kuma goyon baya da haɗin kai da ake samu daga kamar ita kanta majalisar ɗinkin duniya wato asusun yara majalisar ɗinkin duniya UNICEF da hukumar taimako da ba da goyon baya na America wato USAID wato ana ta tsarin bunƙasa ilimin nan ga yara makarantar kuma babu ita garin nasu akwai shiri na musamman wanda yake makarantar da littattafai na aiki da na koyon karatu ana kunsa su a cikin jaka ko littafi ana raba su da yara wato kaza kamar ita makaranta ita take zuwa yaran nan waɗanda aka hana su muhalli ko kuma wace gumi har Allah ya sa abubuwa su daidaita kuma ana ta kokari ta gina kamar katanga da su makarantu hankali a hankali don a tabbatar cewa masu mugun nufi ba za su iya samu suke tara su shige su da sauƙi kamar yadda ake a baya ba.